This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To dakarun Isra'ila sun ce sun kai harharen sama a arewaci da kudancin yankin Gaza kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naki kan kin amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta. Za a ji dalilin da yasa Amurka ta hau kujerar na wato ta naki. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ayyana 29 ga watan Mayu a matsayin ran da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana siyasa a ƙasar Senegal ke cewa dangane da sanin sabuwar ranar da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar da aka ɗage. Bayan nan kuma za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba yadda sarakuna ke kokari wajen haɗin kan ƙasa, la'akari da bambancin addini da ƙabila tsakanin jama'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun faɗa a yau Laraba cewa sun kai harharen sama a arewaci da kudancin yankin Gaza kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naki kan kin amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta. A kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa yankin na Gaza da kuma dakatar da tilastawa Falastina ficewa daga inda suke neman mafaka. Sojojin Isra'ila sun ce sun halaka dozin-dozin ɗin mayakan Hamas a harharen ciki hadda wanda suka kai yankin Khan Yunis da ke wani yankin kudancin zirin na Gaza.
Demanding an immediate, unconditional ceasefire without an agreement requiring Hamas to release the hostages.
Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield kenan take cewa neman a dakatar da buɗe wuta ba tare da an cimma wata matsaya kan yadda Hamas za ta saki mutanen da take garkuwa da su ba zai samar da zaman lafiya ba. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ta Hamas ta ce mutum 118 ne suka mutu cikin yini guda, lamarin da ya kai jimallar mutanen da suka halaka zuwa 29,313, yayin da wasu 69,333 suka ji rauni tun bayan da yakin ya barke a watan Oktoba. An da ya kwashi makonni Amurka, Masar da Qatar da Isra'ila suna ta tattaunawa da zumar ganin an saki dukkan mutanen da ake garkuwa da su da kuma yadda za a dakatar da buɗe wuta a yankin. A yau Laraba dakarun Ukraine sun ce Rasha ta kai wasu harahare da jirage mara matuƙa 19 haɗe da wasu makamai masu linzami. Sai dai sojojin saman ƙasar ta Ukraine sun ce sun harbo 13 daga cikin jiragen, sannan sun kakkaɓa wasu makaman Rashar masu linzami da dama. Jiragen mara matuƙa a cewar dakarun Ukraine an kakkaɓo su ne a yankunan Kharkiv da Dniprovsk da Zaporozhye da ke yankin Donetsk. Wani al'amari ya faru ne kwana guda bayan wata ganawa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi da ministan tsaron wato ministan Ukraine Rustem Umrov ta wayar tarho kan ci gaban da ake samu a yakin kamar yadda ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa. A ranar Talata shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi lalle marhaban da wani tallafin kayan soji da Sweden ta ba ƙasar waɗanda kuɗinsu ya kai dala miliyan 683. Tallafin na Sweden na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kai ruwan rana kan sabon agajin da Amurka take so ta aika wa ƙasar ta Ukraine wanda yake fuskantar turjiya a majalisar wakilai.
Been warning Congress that if they didn't act, Ukraine would suffer losses on the battlefield, and here you go.
Kakakin majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa muna taiwa majalisar dokokin gargadi cewa idan har ba su sauya matsayinsu ba, rayukan 'yan Ukraine da dama za su salwanta a fagen daga. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ayyana 29 ga watan Mayu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa. Rahotanni na nuni da cewa akwai yiwuwar jam'iyyar ANC da take ta mulki a ƙasar tun bayan zaben da aka yi a lokacin ware launin wato mulkin wariya a shekarar 1994 tare da rinjayen ta a majalisar dokoki sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka yi da dama ya nuna mutane sun fara dawowa daga rakiyar jam'iyyar ta ANC inda alƙaluma suka nuna farin jinin ta ya gaza kashi 50 cikin 100 karuwar matsalolin aikata manyan laifuka a Afirka ta Kudu da rashin ayyukan yi da matsalar karancin wutar lantarki da kuma matsalar cin hanci da rashawa da ta hado har da zamanin mulkin Jacob Zuma duk sun taimaka wajen rage tagomashin jam'iyyar ta ANC duk da jam'iyyar da ta samu wurin jaye a zaben majalisar dokoki mai kujeru 400 ita za ta zabi shugaban kasa shiryar Ramaphosa na neman wa'adi na biyu ne mai tsawon shekaru 5
To madalla kafin ku ji karshen labaran zamu fara kawo muku rahoton mu na farko a kowane lokaci daga yanzu masu kada ƙuri'a a Senegal na iya sanin lokacin da za a gudanar da zaben shugaban kasar an shirya gudanar da zaben ne a ranar 25 ga watan Fabrairu kafin kwatsam shugaba Macky Sall ya dage zaben da majalisa ta amince amma a ranar Talata an samu ci gaba a fannoni biyu na daya 15 daga cikin 20 na 'yan takarar sun amince su shiga zaben da suka kira a yi shi kafin ranar 2 ga watan Afrilu ranar da ake sarin shugaba Sall zai bar kan karagar mulki na biyu majalisar tsarin mulkin kasar ta buga sunayen 'yan takarar da suka cika sharaɗin shiga zaben tare da dan canji kaɗan shirikan harkokin siyasa a Senegal Ibrahima Kani ya shaida abokin aikin ba na sashin Ingilishi James Botti cewa Majalisar tsarin mulkin kasar ta yi daidai kan kin amincewa da ƙara sabbin 'yan takara.
They have the right to appeal to the public or to the.
Suna da 'yancin su buƙaci al'umma ko hukumomin da suka dace su ɗauki mataki kan karawarsu a zaben. To sai dai kuma majalisar kolin ta riga ta fito da sunayen waɗanda za su tsaya takara. Kuma a tunanina majalisar ba za ta sake ba damar yin rijista ba. Ina ganin wannan ƙofar ta rufe. Kuma duk waɗanda sunansu baya cikin jerin sunayen to sai dai su jira nan zuwa shekaru 5 kafin a dama da su
for the next 5 years to prepare their participation.
But let me ask you about the call by these candidates.
Amma bari na tambaye ka shin kana ga zai iya yiwa a gudanar da zaben nan da ranar 2 ga watan Afrilu kamar yadda sauran 'yan takara ke kira a yi?
Well, apparently it's possible if they shorten.
To bisa ga dukkan alamu dai wannan mai yiwuwa ne idan za a takaita lokacin gangamin zaɓe. Ka san cewa mu a Senegal makonni uku ake ɗiba ana yin gangamin yakin neman zaɓen shugaban ƙasa. 'Yan majalisu ko makonni biyu sannan mutane su yi imani cewa kamar yadda ake yakin gangamin neman zaɓen 'yan majalisa cikin makonni biyu za a iya yin haka da na shugaban ƙasa. Sai dai tambayar anan ita ce yaushe ya kamata a ƙaddamar da gangamin. Akwai rukunin mutanen da ke da ƙwarin gwiwa cewa za a iya ƙaddamar da gangamin zaben makon gobe wanda zai ba dama a gudanar da zaɓe tsakanin ranar 10 ga watan Maris ko 17 ga watan Maris. Ka san a Senegal zagaye biyu ake yi na zaɓe. Sannan za a iya zagayen zaben na mako biyu ɗaya kafin a miƙa ragamar mulki ga zaɓen shugaban ƙasa. Kuma idan hakan ya tabbata yana nufin cewa Macky Sall ne zai miƙa ragamar mulki ga sabon zaɓen shugaban ƙasa. Kuma ina kyautar da cewa mai yiwuwa wannan shine abin da shugaban ƙasar yake shirin sanarwa 'yan ƙasa gobe don sai sun sanya doka akan hakan. Yanzu dai suna ci gaba da tuntuɓa masu ruwa da tsaki saboda haka ina kyautar da zaton cewa zai tabbata. Dalili ko shine idan ba a samu damar yin zagayen zaɓe na farko a ranar 17 ga watan Maris ba hakan na nufin cewa za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa bayan 2 ga watan Afrilu. Kuma zuwa wannan ranar wa'adin Macky Sall ya ƙare kuma ya sauka. Idan kuma hakan ne ya tabbata dokar ƙasa ta tanadi cewa bayan ƙarshen wa'adin Macky Sall kakakin majalisar ƙasar ne zai karɓi gaban mulkin ƙasa tsawon watanni 3 sannan kakakin majalisar zai yi duk shirye-shiryen da suka dace cikin wannan lokaci. To amma kuma kowa yana so a gudanar da zaben kafin ƙarshen wa'adin Macky Sall domin yin hakan na nufin muna kan tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar da tsadar a lokacin zaɓe.
We are still in the time frame of the constitution.
Mai sharhi kan harkokin siyasa a Senegal Ibrahima Kani kenan a hirarsa da James Botti. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Mazauna kudancin jihar Puebla a kasar Mexico na zaman zulumi yayin wani dutsen da ake kira Popocatépetl ya fara fitar da hayaki a yau Laraba. Lamarin da ya sa hukumomi suka gargadi al'ummar yankin kan yiwuwar samun ruwan toka. Wannan shine al'amari na baya-bayan nan da ake fargabar na shirin faruwa a yankin na kudancin jihar ta Puebla. Wannan hoton bidiyo da wani wanda ya shaida lamarin ya dauka abin nan ya nuna yadda hayaki ya tashi sama daga dutsen wanda ya shahara wajen yin aman tokan. Wannan al'amari ya faru ne da misalin karfe 6:25 agogon yankin da yammacin yau Laraba. Dutsen dai na da nisan kilomita 70 daga babban birnin Mexico dake kudu maso gabashin kasar. Ma'aikatan lafiya a Koriya ta Kudu sun tsunduma yajin aiki yayin da aka dakatar da manyan ayyuka da suka shafi haddana yin tiyata. Mataimakin ministan lafiya na biyu Park Min-soo ya faɗa mini labarai a yau Laraba cewa sama da likitoci da ke neman sanin makamin aiki 7,800 sun kauracewa wuraren ayyukansu a wannan makon. Ya ƙara da cewa wani adadi kuma da yawansa ya kai 8,816 wato kashi 70 cikin 100 na likitocin sun miƙa takardunsu na barin aiki. A ranar Litinin ƙananan likitoci suka tsunduma yajin aiki don nuna adawa da wani shiri da gwamnati take ƙoƙarin aiwatarwa na ɗaukan ɗaliban likitoci 3,500 domin samarwa ƙasar wadatattun likitocin da za su kula da lafiyar al'umma ƙasar da ke ƙara bunƙasa. Sai dai ƙungiyoyin ma'aikatan lafiya sun ƙalubalanci wannan mataki. Suna masu cewa babu gurbin da za a ƙara yawan likitocin, suna kuma cewa kamata ya yi a musu ƙarin albashi a kuma inganta wuraren da suke aiki.
Mahmud Lalu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan matakan samar da zaman lafiya, haɗin kan ƙasa da ci gaban al'umma.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zaman cimma burina.
A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda masu mulki musamman sarakuna ke kokarin haɗin kan ƙasa duk da bambancin addini da kabila tsakanin jama'a.
Iyakacin kokarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakanni shine su daidaita jama'a su. Kuma daidaito wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. To dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakanin su wanda za su yi wannan shugabanci da amana.
Kuma yau mukan zauna da al'umman mu muna musu gargadi so sukan zauna su ji su amince da shi, amma akwai kaɗan ba ta gari a ciki, amma yawanci sukan ce in da damuwa fa gidanka ma ba za ka iya kwana ba, addinin da kake ji kana yi ba za ka iya yin shi ba.
Sarakunan gargajiya na da tasiri matuƙa wajen wanzar da zaman lafiya da samar da ci gaban ƙasa. Hakan ya samo asali ne saboda sarakuna suna tinƙaho da al'umma ne don gudanar da mulki, don haka suka kasance masu cikakken iko kan harkokin da ya shafi al'umma. Mai martaba sarkin Kanam a jihar Plateau, Muhammadu Mu'azu Muhammadu, ya ce sarakuna na iya ƙoƙarin su wajen kiwon jama'ar da Allah ya ba su.
To alhamdulillah, kamar yadda kika faɗa da farko, shine iyakacin ƙoƙarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakanni shine su daidaita jama'ar su. Kuma daidaito wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. To dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakanin su wanda za su yi wannan shugabanci da amana. To rashin wannan shi yake kawo wani damuwan da ake ciki. Bayan da za a samu sarki ya zama shi sarki ne a kabila guda daya yare iri daya. To kuma in ya karkata ya bada goyon bayan shi da kuma mika wuyansa ma yarensa, to tabbas kuma jama'an da suka shafe shi na kusa da shi, to dole ne za a samu kuskure a abin da ake ciki. Ya nuna adalci ba zai zo ciki ba kenan. to saboda haka dole ne shugabanni musamman sarakuna su koma abin da suka gada daga kan iyaye da kakanni in suka koma nan kuma suka daidaita mutane suka dauke su a kuka a budaya in nayi hannun dama yayi laifi a mishi horon laifin da in na hagu yayi laifi a mishi horon laifin da to da ikon Allah mutane za su saurare su to amma ana yin wannan kokarin sai dai mu ba mu samun goyon baya ne da sakewa a sakan mana mara daga wajen gwamnatoci domin su da yawa-yawan lokaci suna ganin presence in sarakuna yana undermining ko intimidating in positions nasu kuma sarakunan nan su ba yin siyasa bane kuma ba za su yi siyasa ba wani basaraken da yake neman ya zama gwamna babu basaraken da yake neman ya zama commissioner babu basaraken da yake neman ya zama shugaban kasa ko minister amma da moment an sami wa'annan to shi hada kai yake da su su yi aiki
amma takamamme wani sakin mara kuke bukata musamman sarakuna a arewacin Najeriya musamman
Hajiya Zainab rayuwar nan da ake ciki ba ni ba kun Najeriya bane ke ma ba bakon Najeriya bane kin ga abin da sarakuna suke shiga ciki duk wa'annan abubuwan nan jiya haka ne sarakunan nan jiya su ne shugabannin security lokacin da ake native authority iyayenmu da kakanninmu su ne sarauta su ne hukuma suna zakulo mutane daga ko ina yau kana kama mai laifi ka bayar zai samu connection da wani babba a wani wuri shikenan an hush hunting in sarkin to amma haka ce tsaron nan ya tashi ya daga hannun chamomi ya dawo hannun sarakuna an yarda cewon su je su implementing tsaro kaman yanda jiya suke yi a kasashen su ai jiyan ana zaune lafiya to amma yau zaki you finally zaki wahalan samun shugaban karamar hukuma a karamar hukuma sama da wata biyu zuwa uku kuma shine chief security na karamar hukuman in kan kira committee na security kai member ne kawai to irin wa'annan sakin mara muke magana kamar yadda ake fada ne yanzu duniya ya zama wani irin abu daban yanzu kowa na cikin wani hali daban to a gode sarakunan mana a ba su daman da ya kamata a ba su a ga abin da Allah zai yi mana sarki baya karban haraji balle ya san mutanen shi yanzu sarki baya yin jangali balle ya san ruga nawa ne ake da shi sowa suka zo sabi hatta hakimin zaka nada ko daka ci ko mi cancantan shi aka yi aka kai sunan shi sai an an gwamnati ta yarda ta bada approval the Nigerian law ne be favorin namu ba
to rankai dade daga karshe dai yaya za a warware wannan takaddama ta yadda za a samu wato sarakuna su gudanar su iya gudanar da aikin su yanda ya kamata
a bar sarakuna su yi zaman abin da suka gada su yi riki amanan mutane su riki amanan su kuma su riki amanan hukuma da shawara nagari kuma in sun ba da shawara nagari gwamnati ta kauda kanta ta bi shawaran nagari
mai martaba sarkin Kanam a jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu sarakunan da ke karkara suna kusa da jama'a su ne kuma ke fahimtar irin matsaloli da jama'a ke fuskanta Sarkin Jimfi a karamar hukumar Toro a jihar Bauchi, Bulus Azizidi, yace ƴan siyasa da suka yi mulki a can baya a jamhuriya ta daya sun ba da fifiko wajen haɗin kan jama'a.
Fa Ahmadu Bello shine premier na farko shine na karshe. Amma kika duba malama dukkan yawancin abubuwan da kike gani a arewacin kasar nan, mutumin nan shi kadai ya yi su. Kaman Polytechnic na Kaduna, kaman Masakun nan na Kaduna. Bankin Arewa University da aka menin bayan shi da sunan shi Zaira Injiyo duk wannan efadin mutumin nan ne inda shi yake zai dauki halin da muke da shi yau ina ji da wannan abubuwa da kila duk a fukuta suke amma damuwar mutumin nan da yaya zan yi Arewa ta ci gaba kuma ba shi da abokan shawarwari sai Kristocin suna abubuwan su tare lokacin campaign wannan adawan akwai shi amma immediately an phone government yake same su tare suna nan tare da CJS kaka su Michael Audu Buba su Malam Aminu Kano su Malam Azim Yako da sauran su ba za ki kada sanin bambancin su ba damuwar su yaya arewa za ta ci gaba amma yau gabancin arewa ta ci gaba ba shi
to wani lokaci akan ga kaman ku sarakuna ba kwa kila za a ce ko ba kwa sanya baki idan kuka ga abubuwa suna tabarbarewa musamman ku fadi masu ƴan siyasa ko kuma manya gaskiyan abin da ke faruwa kuma da gaskiyan matakan da za su dauka
sarakuna suna kokarin su ga cewa al'umma sun zauna lafiya in ba su zauna lafiya ba ai mu ne muke da damuwa domin mu al'umman muke so. To in za a yi rikici an kashe wannan an kashe wancan an gafa gidan wancan to da wa za ka yi farauta. Republic na farko sai san har akwai majalisar sarakuna a Kaduna. Amma waɗanda suka yi 1999 sarakuna ba su da wani ro. Sai ta lalace na sa ce a jagun sarakuna. In yana da kyau ba wanda ya san ba saraki. Amma yanzu ina ji kaman an ɗan kai wannan kukan National Assembly ina tsammani za su duba da executive ga kuma me za su yi a kai. Kamar yadda muka ce yan siyasa su suke kwaba mana wasu abubuwa shi ya sa. Da in za a ɗauki mutane aiki, ai akan zo daga grassroots wurin su ba sarake su wane ne yayin da kake da su. Amma yau fa malama babu za su gama abinsu a Abuja. Abin takaici ma a ce ka ba da kuɗi a ba ɗanka aiki ko yarki aiki. Wannan abin takaici ina za mu zo da shi a kafan nan. An kasa gyaran wannan abin. So a wasu abubuwa sai ce su suna da nasu matsaloli wanda ba su shirya su taimake mu talakawan ƙasar ba. But sarakuna suna playing role ɗinsu yadda ya kamata. Zan yi kira ga matasa in particular to kwantar da hankalinsu. Wata rana ƙasar nan za ta yi kyau ba za mu ci gaba kamar yadda muke a yau ba. Matasan nan suna nan birji a kowanne suna da digiri har na biyu sun nemi abin yi babu to su haƙura lokaci na zuwa za a samu canji.
Duk da bambance-bambancen da ake samu a wasu sassan ƙasar akwai wuraren da al'umma na ƙoƙarin wajen dunƙulewa su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya don samun ci gaba. Abdullahi Abdulhamid wani matashin Bafulatani a ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato yace adalci wa juna ya sanya suke zaune lafiya da abokan zaman su.
To ni dai Abdullahi Bafulatani ne sharori ne ga da nake so in bayar wanda za a kai wa shi gwamnati domin ta nan ne kawai zamu iya magana da gwamnati. To Hajiya kin ga sincerely speaking idan muna son ƙasar mu ta zauna lafiya kuma mu samu ci gaba abu na farko shine sai mun cire kabilanci. Idan muka cire kabilanci to in Allah ya yarda za a samu sauki tsakanin musulmi da kilista su fahimci cewa duka addinan nan na Allah ne. Sa'annan mu so junanmu mu mutunta junanmu mu mutunta addinin junanmu. To in Allah ya yarda in aka bi wannan hanya za a iya samun nasara. Sa'annan abu na biyu wato mu Fulani wallahi mun shiga wani hali wanda kai na kuncin rayuwa wanda kuma bai kamata ya zama haka ba. Duk wata kabila da ka sani a rayuwa babu wanda ba su da mutane lalatattu a ciki. Amma idan aka samu Bafulatani ɗaya biyu an kama su yi wani abu sai a ce dukkan Fulani. Kaga wannan ba a yi wa masu kyan adalci ba. Yau fa rayuwar nan idan babu ilimi aka bar ƴaƴa suna zaune makarantu ba a tura su makaranta wallahi za mu samu damuwa. Yanzu idan ka duba primary schools gaba ɗaya za ka samu religion zai magana akan two religion. Islamic studies da Christian religion za ka samu wannan addinan duka mun zubar da su. Za ka samu daga daycare zuwa nursery zuwa primary school malaman addinin Islamic babu su, malaman Christianity babu su. Yara sun tashi ba a gina tsoron Allah a zuciyoyinsu. Sa'annan primary school ma an bar su yara sai dai su je su wuni salle kawai su dawo. Za ka samu primary school gaba ɗaya ka samu headmaster kawai kila malami ɗaya. Well ga yara da ya kamata a bude wannan yaran fa su ne duniya. Idan aka gina rayuwarsu an karantar da su tsoron Allah both religions din in Allah yarda wannan zai rige mana abubuwa da yawa a cikin ƙasar nan kuma hakan zai sa mu fahimci cewa zamantakewan mu ashe na Allah bai ce mu fada mu fada da juna ko bai ce mu bata addinin kowa ba don mu muna zaune da rukuba ne ina cikin rukuba ne ruko mutanen kirki tunda mu tasu iyayen mu sun tashi tare har yau kuma muna cin abinci tare muna kwana tare gado daya su zo su sha madara a wurin mu har yau muna kiwo muna zama
har yanzu haka
muna tare da su rukuba wanda sarakunan su suma basu goyi bayan wata dama suna kokarin jawo hankalin matasan su akan tashin hankali haka mu ma wallahi har yau muna zaman lafiya da su mu je mu hira a gidajen su hira a gidajen mu har 12 dare in ka je gidan mu ma wallahi akwai shaguna da in ka je ka samu rukuba suna hira ciki wallahi ka ce gidansu ne har karbe 1 dare muna nan har yanzu.
Yanzu kuma ga shawarwari kan inganta zamantakewar mu.
Sunana Mr. Jacob Ralph Dogo, District mai sabon sarki a Kaciyace Jam Kaduna State. Mun gode wa Allah, Allah ne mai ba da zaman lafiya. Mun san abubuwan da muke yi don mu kara ba a kanmu zaman lafiya shine muna taruwe da mutane jama'a daban-daban stakeholders.
muna mitin da Fulani da Hausa da Igbo duka waɗanda sun settlers a Sabon Sarki district.
To idan kuka zauna din nan me kuke tattaunawa wanda yake kawo zaman lafiya?
Hansu da hakori suna saba ma juna amma ba su rabu ba. So za mu iya mu saba ma juna amma tunda Allah ya hada mu muna zama guri daya sai mu manta da bambanci mu zama sun sha madaurin mu daya in mun ta kuniya taka wani annine da za a yi sulhu.
To amma al'umma nan suna fahimtar cewa ya kamata a yi wannan zaman lafiya.
Sosai al'umma suna ba da goyon baya. Shi gwamna na Kaduna state da shi sarkinmu a Gwam Kuciya da Bito na Kuciya da sauran sarakuna suna aiki na zaman lafiya ba su abinci komai dare muna ba su report abubuwan da ke faruwa kuma su ba mu shawarwari.
Sunana Hawa Danjuma Bello. Zamantakewa na al'umma shine zama cikin yarda da kuma amana, ba cuta ba cutaswa, zaman lafiya kauna, ba nuna bambancin addini, ba nuna bambancin siyasa, ba nuna bambancin kabila, ba kuma nuna bambancin ni na fika ko kai kafi ne, amma mu dauka duka yadda Allah ya halice mu yana kaunar mu, haka kuma mu ma mu kaunaci juna. Kauna kuma ta hakika ba tarya ba, mu yarda abun da yake nauyaya mana gaba, kishi, hasada, mugunta, ya zama muna kaunar junanmu tsakaninmu da Ubangiji ne. Wannan zai dinka barakan da yake tsakaninmu. Kauna ita ce za ta dinka baraka a tsakanin mutum da mutum da kuma mutum da Allah.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya, sai kuma ranar Laraba mai zuwa in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa hancin shirin, ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To da karin Isra'ila sun faɗa a yau Laraba cewa sun kai hare-haren sama arewaci da kudancin yankin Gaza kwana guda bayan da Amurka ta kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da bude wuta, a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa yankin na Gaza da kuma dakatar da tilastawa Falastinawa kucewa daga inda suke neman mafaka. Sojojin na Isra'ila sun ce sun halaka dozin dozin din mayakan Hamas a har-haren, ciki har da wanda suka kai yankin Khan Yunis da ke wani yankin kudancin zirin Gaza. A yau Laraba dakarun Ukraine sun ce Rasha ta kai wasu hare-hare da jirage mara matuka 19 hada da wasu makamai masu linzami, sai dai sojojin saman kasar ta Ukraine sun ce sun harbo 13 daga cikin jiragen, sannan suka kaba wasu makaman Rasha masu linzami da dama. Jiragen mara matuka a cewar dakarun Ukraine an kakkabo su ne a yankunan Kharkiv da Dnipropetrovsk da Zaporozhye da ke yankin Donetsk. A ranar Talata shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi lalle marhaban da wani tallafin kayan soji da Sweden ta ba kasar, waɗanda kuɗinsu ya kai dala miliyan 683. Tallafin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kairuwar rana kan sabon agajin da Amurka take so ta ba Ukraine, wanda yake fuskantar turjiya a Majalisar Wakilai. Shugaban Amurka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ayyana 29 ga watan Mayu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasa. Watanni na nuni da cewa akwai yiwuwar jam'iyyar ANC da take ta mulki a kasar tun zaben da aka yi bayan mulkin wariya a shekarar 1994 ta rasa rinjayenta a Majalisar Dokokin. Sakamakon gudajen ra'ayin jama'a da aka yi da dama ya nuna mutane sun fara dawowa daga rakiyar jam'iyyar ta ANC, inda alƙaluma suka nuna farin jininta ya gaza kashi 50 cikin 100. Karuwar matsalolin aikata manyan laifuka a Afirka ta Kudu da rashin ayyukan yi da matsalar karancin wutar lantarki da kuma matsalar cin hanci da rashawa da ta haɗo har da zamanin mulkin Jacob Zuma duk sun taimaka wajen rage tagomashin jam'iyyar.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Muhammad Hafizu Baballe ke cewa ku huta lafiya. sake mu hadu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.